أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب، أفلا تعقلون؟ واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بياك السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله تعالى يا قارئ دامو أيوب شابك أي قوة رمضان شكرا تبي ويد أقول لا بإن دشنا يوم لسني وان ديري لشابك أي قوة مارس بوبي لا شلنا بير ميلادية أوان وان تمي أخبر ما دام كسابا ديري وان نجمع منا يتفسير القرآن بجمع. الله تعالى يتي وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم. Ya ku ahlul kitabi, ku yi imani da abin da na saukar wanda yake gazgata abin da ke tare da ku. Wala takunu awwala kafirin bih, kar ku zama farkon jama'a wanda za su kafirce wa wannan Qur'ani. Wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, kar ku saida ayoyina akan wani farashi dan kankani. Fa iyyaya fattaqun, ni kadai ne za ku kiyaye ni ku tsoro na. ولا تلبسوا الحق بالباطل، كركو تشود ان يغسكيا دا كريا، وتكتموا الحق كركو ما كنغا كوي غسكيا، وانتم تعلمون الهالي كنا سني، واقيموا الصلاه تداك كثير صلاه، واتوا الزكاه كبار زكاه، واركعوا كوي ركوعي كوي عباده كوي صلاه مع الراكعين ترى ما سو عباده ما سو ركوعي. اتامرون الناس بالبر، a yanzu za ku rika yin mutane umarni da ake alkhairi da ake da'a, watansauna anfusakum alhali ku kuma kwanta da kawunanku, wa'antum tatluna alkitab alhali ku in kuna karanta littafi kuna karanta attauranku, afala taqilun yanzu ba za ku hankalta ba. Wasta'inu bisabri wassalah, ku nemi taimakon Allah da haƙuri da sallah da za ku yi. Wa innaha lakabiratun, lallai ita mai girma ce. Illa ala al-khashi'ina, sai a wajen masu tsoron Allah masu kankan da kai gare shi masu mishi da'a. A jiya mun karanta wannan aya da Allah ta'ala yake cewa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati thamanan qalilan wa iyyaya fattaqun. Allah ta'ala a wannan aya yana umarni akan cewa kar a wato saida ayoyinsa akan farashi dan kankani. Kar a sayar ka a musanya ayoyinsa da san zuciya ko da san zuciyar wasu mutane. Allah ta'ala yake cewa kuma mutakar muka wato aka aikata haka ko ahlul kitabi, to za ku zama a lokacin dan kun wato musanya ayoyin Allah ta'ala da wani kaso na duniya kaskantacce, wa kuma da sami ubangiji zai daukar sa akan abin da kai wannan shine fasaran da galibin malamai suka fi suka ce anan da Allah ta alake cewa la tasharu bi ayati tamanan qalila kar ku sai da ayoyi na akan wani farashi dan kankani ana maganan mutun ya mai sheda asalin abin da Allah ta'ala yake nufi a cikin littafin sa sai akan saboda sai wani san zuciya nasa ya dauki san zuciya ko wani san zuciya da wasu mutane yake bukata Allah ta'ala anan shine yake yin razani to kuma akwai fasara na biyu fasara ta biyu ta Abul Aliya yayi Abul Aliya Rufai ibn Mihran ar-Riyahi yake cewa a wannan aya daga cikin ma'ananta shine haramcin mutum ya karɓi kuɗi akan abin da zai sanar da mutane na wani abu na littafin Allah ko sunnan manzansa ce wannan shi ma yana wato wannan zai shiga cikin haramci zai shiga cikin kamar mutum ya karɓi wani adadi kankani wani wato farashi kankani akan wato ayoyin Allah ta'ala wanda ba za su haɗu ba in an kwatanta da abin da zai samu muka ce wannan kuma shine mazhabin Abu Hanifa shine mazhabi na Abu Hanifa da wasu daga cikin malamai na mutanen Iraki suka tafi akan cewa haramun ne mutum zai koyi da wani abu na ilimi ya karbi wani abu na duniya saboda wannan ilimin nasa to sai dai wannan muka ce ba shine wato ra'ayin galibin malamai suna yin tafsiri Imam Malik Imam Ash-Shafi'i Imam Ahmad Imam Saqi bin Rahawiya Abu Thawr sauransu duka wannan ba shine abin da suka rinjayar ba suna cewa wannan asali ayan asalin ma'alanta tana magana akan wanda ya musanya ayoyin Allah ta'ala da nisan zuciyarsa ko san zuciyar wasu mutane da suke nan nade shi ya zama bai duk wani tawili zai ba ayoyin Allah ta'ala to yana yi da gurbatar san zuciyarsa ko gurbatar san zuciyar mutanansa alhali Qur'ani kuma ya kamata ya zama asali shine mutane shi suke bin shi ba shi ke bin su ba to wannan shine asalin abin da ake magana a wannan aya wannan kuma baya hana wanda kuma yake karban wani farashi dan gankani yana bada wato abin da ubangiji ya bashi na ilimi to wannan shi ba zai hana shi ga cikin wannan fadin wannan ayar ba dan haka abin da yake mafi inganci a maganganun malamai shine a tafsiri a rarrabe cewa idan mutum ya karbi wani abin duniya ne sakamakon wani lokacinsa da ya ba wannan mutumi din to wannan zai iya karban wani abu saboda wannan lokacin nasa da aka da wato aka rike shi in ba dan wannan lokacin ba wata kila da ya nemi wani abu to wannan kaga wato ana ba shi kudin lokacin ne ba ana ba shi kudin abin da ya bayar din na Qur'ani ba saboda da tafiya je yayi da bai tsaya ba to ai tafiya je ne ma azikin sa ne kuma a wannan gurin ne ma azikin nata dai ba zai rasa wanda zai idan ta kama zai ba su ilimin da ake cewa a bayar ba da haka shi in ya ce ba zai ba waɗannan mutane da suka ce ba su ba shi kuɗi ba duk da haka ba kai tsaye ba za ka ce wai ya ƙi ba da ilimi ba dan wataƙila inda je ba zai ba da ilimin amma su tsaye da shi a wuri ɗaya su ce ba zai tashi ba daga lokaci kaza zuwa lokaci kaza san ina da dama ya ce su ba shi wani abu saboda zama fansa akan abin da ya tsaya na lokacinsa da ya gyara saboda ya koyi da su wani abu na littafin Allah ta'ala yana za mu ga wasu da yawa daga cikin malamai duk da yawan su ba sa karɓa malamai da yawa ba sa karɓan abin da wato suke bayarwa na fatawoyi da kuma koyarwa da suke yi da ma saboda bukata an samu wasu su sun kan karɓa kamar Imamul Baghawi ya kasance yana daga cikin waɗanda suke karɓan wani abu akan hadisi da suke bayarwa to wannan in an ga irin wannan duka a cikin wato mazuwa ilimi to wannan ba zai za a ce wato za a cire musu wato mutunci ba amma idan ya kalma wato bayanar da gaskiya ta ayyana a kansa a lokacin ana buƙatar dole wanda ya san ilimi ya bayanar da gaskiya shi kuma sai ya ce ba zai tsaya bayanar da gaskiya ba sai an ba shi wani abu to yanzu kaga ya yi ci da addini kenan zai yi ci da addini zai ci dukiya da balla saboda a lokacin da wato wajibi na mutum ya bayanar da ilimi ya bayana to a lokacin ba zai ce wai sai an ba shi wani abu na arziki sannan zai bayar ba wannan wajibi ne ya tsaya ya ba da ilimi saboda wannan shi alƙawarin da ubangiji ya dauka tare da duk wasu masu ilimi cewa la tubayyinunahu lillahi wala taktumuna wajibi ku bayyana da ilimi kar ku koyi shi to haka idan ilimi ya zama ana bukatar shi a waje kai kuma ka san wannan ilimin haramun ne ilimin da ake bukata za a shiga aljanna da shi a waje ne wannan gaba kai ka ce sai an baka wani abu na kuɗi ko na farashin duniya sannan zaka bada wannan ilimi a'a wajibi a ka bada wannan ilimi saboda wato duka da kai da wanda suke sauraron ka daliban naka su zama kuma yi lafiya baki daga kurin ubangiji a to anan daidai wannan kaman ne muka yi magana cewa ba daidai bane a rika samu wanda yake dangata kashi da ilimi ko da wa'azi ko da makamacin haka a same shi yana yin karkaina a kofofi na masu mulki ko kofofi na masu wadata yana kokarin su biya mishi wato su biya mishi biyan bukatun sa saboda wannan ilimi din ba wai nan komai za su biya mishi bukatun sa ba ba wai nan saboda kamar shi ba bukaci ne ba saboda kadai ubangiji ya bashi alfarma na ilimin sa yake son shi ma a biya mishi wannan bukatun tasa a matsayin shi na malam wani ko a matsayin arama wani to wannan malamin suka ce idan ya zama saboda wannan da yake neman a biya mishi bukatun saboda ilimin nasa biya nan ya ci kudin haram Imam al-Ajurri Abubakar Muhammad ibn al-Husayn wanda da 360 yana da magana a gamsasu da yayi a cikin littafin sa Akhlaqul Ulama dabi'ul malamai da kuma littafin sa guda ɗaya da yayi akan Hamatul Qur'an wanda suke dafan Qur'ani suka da ta Qur'ani to yana magana akan wanda suke Allah ya basu wani abu na ilimi musamman ilimin Qur'ani sai ce awwalu ma yanbaghi lahu an yasta'mila farkon abin da ya kamata mai ilimi wanda ubangiji ya bashi ilimin Qur'ani ya zama ya alkinta a karan kansa shi taqwallahi fi sirri wal alaniya yaji tsoron Allah ta'ala a sirrance da kuma a bayyane misti'malil wara'i ya zama ya alkinta dan tsiri a dabi'ansa fi mab'amihi a cikin abin da yake ci wa mashrabihi da abin da yake sha wa malbasihi da abin da yake sawa wa maksabihi da kuma inda yake zuwa yana neman kwanalarsa kar ya zama ana samun mutum wanda yake yana Allah ta'ala ya bashi wani abu na ilimi dalibin ilimi ne jajirtacce ko ma ya zama malami takafaffiya ilimi amma kuma a same shi a cikin wasu lokacin sana'o'i da yake yi yana yin wasu abubuwa yanda akwai shubha a ciki murga da akwai shubha a ciki ko da wasu za ka ga halatta musu a ce su zai su yi bai fata shi malami ko dalibin ilimi a same shi yana shiga yana mu'amala da kamiya mai zuba shine malami yace zama mai dan tsini amsa dan tsini wato ba dole abu ya zama haramu ba amma dai akwai shubha da kira wataƙila akwai rashin mutunci a ciki wataƙila akwai wani abu da zai sa ya sarai da mutuncinsa saboda haka malami zai yi baya baya da wasu daga cikin sana'o'i wanda yake a ciki din akwai wasu abubuwa wanda suke akwai yaki halal yaki haram a ciki kamar yanzu mu ce kamar aiki na zanzaro malami ya same shi yana yin aiki na zanzaro to nan ba za a ce mashi dan me ba amma dai ka ga al'ummar mu ba sa jin daɗin su ga malami yayi zanzaro ko kuma a ce zai aiki irin na banki haka wannan bai ijma kowa ya san cewa banki akwai wasu abubuwa wanda suke ba da halal ba a ciki ba to shi malami shi ya kamata a same shi yayi wara'u yayi dan tsini ko da za a samu wasu a ce su su je su yi saboda dalilai kaza saboda dalilai kaza akan ɗaya daga cikin fatawoyi guda biyu da malami ke faɗa to ko da ba a wannan in an ɗauki fatawar cewa a je a yi to bai kamata shi malami ya zama yana zuwa yana mu'amala da waɗannan abubuwan ba ya kamata ya zama shi al'amarinsa tunda shi misali ne a wurin al'umma a same shi ya zama shi komi na shi a fili yake wato tar malai yace wa yakunu basiran bi zamanihi kuma ya kamata mai ilimi wanda Allah ya bashi Qur'ani ya zama mutum ne mai basira da zamanin sa wa fasadi ahlihi kuma ya zama yana da ilimi akan batancin zamanin sa wannan malami ne ya rika kula da wannan idan abin da zai je ya je ya duba ya gani wannan yanayin zamanin sa da yanayin yadda al'umma ta lalace a wannan zamanin nasa akwai abin da malami ya je ya yi ko da halal ne a wajen sa to zai jawo mishi maganganu ne ya zama wato abin tattaunawa tsakanin jama'a suna tsegumin sa suna cewa malami ya zama malamin Allah kamar yadda zaka ga ana tattaunawa da yayin da aka ga wani malami yana yawan yin karakaina a wajen yan siyasa ko ma suna kulle kofa tare da shi suna yin wasu mitin da shi wannan in dai malami yana yawan karakaina zaka ji malamin mutanen gari ba sa jin daɗin wani ba su ga malami yana yin wannan abubuwa to wannan ba wai biyan haramun ba ne sai ɗanyi baya baya saboda ya zama yana da basira akan batancin zamanin sa mutane suna da mummunan zato jira suke dan kankani wani mutumin kirki balle ma da biye wallahi bi su yi ce suna yadawa alhaji kuma shi abin da yi ba wai haramu ne ba ya zama tafiyar sa da zai rika tattakawa zuwa wajen masu mulki ko masu kudi ya zama gibbat ya zama wato yau idan an yi shi bi ga ta caci tamadi a zama ba a ganshi ba an yi fashi akwai ranar da ake dan zuwa da an ganshi ma an san gaskiya zai fada kamar da labarin da ake fada zama da bakar gumi yana da manyan abokai da suka zama manyan mashahurai ne a kodai a sarauta ko a siyasa amma kowanne su bayan mala bakar gumi ya kuma ga Allah za a yi zai baka labarin su zai gaya maka cewa da zaran ya ji mala bakar gumi ya je wajensa to za ka ga wato hanta shi ta kada ya san cewa akwai laifi da aka yi
ya san cewa to abu an zo ne saboda aka mushi gaskiya wasu kuma duk wasu lokaci da suka baka da su wasu tare suka aiki da su da shi amma tun daga lokacin da aka dani zama an raba jaha wannan ya zaba wancan wannan ya zaba wancan ya zama to ba zama ake yi kullum daga baya kuma a cigaba da wasu hira da ke ba wannan ya kamata lallai duk masu da'awa su zama suna ƙara sauraron musamman Abubakar Bumi da ɗaliban nasa musamman ɗalibinsa Malam Abubakar tabbas na fahimta yanzu malamai ɗan wani ɗalibai ba sa tsayawa suna sauraron waɗannan malamai saboda yanayin zamani yadda a zamanin ƙadir suna da kaya a ciki zamani ya yi nisa wanda kuma akwai tarbiyya sosan gaske ga wanda duk yake yanzu zumci sauraron Malam Abubakar Bumi tarbiyya gami da zai ƙara mishi wato ilimi da haske yadda zai gudanar da awarsa a ƙasar nan saboda yadda shi ya sha wuya yanda kuma yi mu'amala da mutane na masu daban-daban na masu mulki da masu wadata da kuma masu talakawa ma baki da da kuma makiya da kuma abokan hamayya ya ce ai sunna ai salafiya shi ko su ko su ce ai bid'a ai dariqa da sauransu yanda yi mu'amala da su sadaka wannan zai ƙara ma mutum wato kaifin basira wajen ya fahimci yadda malam ya abu sai malam al'adu ya ce wala la ta'akkalu bil qur'ani ne je can gaba sai ce kuma ya kamata wanda Allah ta'ala ya bashi wani abu na ilimin qur'ani ya bashi wani abu na ilimin addini ya zama la ta'akkalu bil qur'ani baya ci da qur'ani wannan shine mahallin shahidi yasa da kama wannan magana ta shi yace la ta'akkalu bil qur'ani baya ci da qur'ani wala yuhibbu an tuqma lahu bihi al hawaij baya wato fatan a zo a rika biya musu bukatun saboda alfarman karatun sa yayi saboda Allah ne ya bari ubangiji ya biya musu bukatun saboda qur'anin sa idan mutane sun gani dacewa suka ga cewa wani malamin mu ne bari mu biya musu bukatu to wannan kaga ya su da kansu suka yaka amma shi dai a zuciyarsa baya jewa wai shi yana yin wannan ilimi ne saboda jama'a sun kai shi yasa babban alƙabba a ran da biya mishi bukatu ana buɗa mishi waje da ya zo waje a ce shi ba sai ya bi layi ba a buɗe mishi a ce malam shiga ya je ya zama yana son a riƙa biya mishi wannan bukatun ne saboda Qur'aninsa ya shi mai Qur'ani baya haka mai ilimin addini baya haka la ta'akkalu bil Qur'ani baya ci da Qur'ani wala yuhibbu an tuqma lahu bihi al hawaij baya kuma fatan a riƙa baya son a riƙa biya mishi bukatu saboda Qur'ani wala yas'a ila abna'il muluki baya gaggawa da abinda Allah ya bashi na Qur'aninsa da haddansa da ilimin sa na addini ya tafi zuwa wajen ƴaƴan sarakuna saboda su biya mishi bukatu wala yajalisu bihi al-aghniya baya zuwa kuma ya zama abokan zaman sa kawai shine mawadata yazo yana zama da su liye kudi mu saboda su wadata shi su karrama shi su mishi karamci ba sa haka sannan kuma wala can ya ƙara zuwa can gaba ce yashabul mu'minina bi'ilmi in zai zama ya abokanci mumunai to ya abokance su da ilimi wai jalisun bi ilmin in zai zauna da su ya zama ya zauna da su da ilimi man sahibahu duk wanda ya zama ya abokance shi ya zauna da shi nafa'ahu to zai in ya tashi zai rika cewa to na amfana da zama da nayi da wani ko da kuwa ba zama ce kawai ta masauki da Allah ta'ala ya sanya kai tsaye na malami ka sauka da wani mai mulki a wurin aikin hajji ana iya samun haka fedis ya koma gida ya zaba da labarin cewa haka waɗannan masu addini suke da zarar an yi mu'amala da kai ya zama akwai laushin mu'amala kana zuwa samu mai addini ya zama ana zargin shi kan amana an bashi amana na kuɗi ya ci ana zargin shi akan ƙarya ma bai yadda za a yi mai addini ya zama da ƙarya gaskiya faɗa miki mai addini ya zama da ƙarya to gaba ɗaya duk wannan gartansa ya riga ya gama ci amma a samu mai addini ya faɗa abin da ya san kuma aka yi faru ba to wannan wani abu ne da mu a wannan zamanin sai da mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ta'ala ya kare mu man sahibahu nafa'ahu duk wanda ya abokaci mai ilimi zai zama ya amfane shi hasanul mujalasa mutum ne mai kyakkyawa mai daddadin zama mai kyakkyawa hali ko da Allah ta'ala ya yi shi da wani ɗabi'a da ya yi shi na zafi kowa akwai da ubangiji ya yi shi wani ubangiji Allah ya yi shi irin Umar ne wani kuma Allah ya yi shi irin Abubakar ne akwai mai zafi akwai mai sanyi to amma tare da haka duk wanda ya mu'amala da shi san cewa wani mutum ne mai nasiha mutum ne mai alkhairi ko da kun saba da shi to ya san cewa a cikin zuciyar shi ne zuciya ce mai addini hasanul mujalasa liman jalas mutum ne mai kyakkyawa zama ga wanda ya zauna da shi wa in usiba bi musibatin in kuma Allah ta'ala ya rufe wata jarabawa fal qur'an wa sunna lahu mu'addiban qur'ani da sunna sun za su zama masu mushkila da shi ko baya yin wani abu ya zama in talabin Allah ya rufe wani talauci da dace ba yi da shi ya koma kuma a same shi da raki a same shi da wato ladabi na Qur'ani da Sunna saboda abin da Allah ta'ala ya bashi so da kaga wannan ko a haka na bar mana wannan na dinga yankowa in naje sai dan yanko sai ta in yanko abin al'ajuri ya faɗa ka san dai wato da mu ɗaliban ilimin da muke cewa muna koyan ilimi a yanzu da kuma malamai a yanzu lalle ba wanda a cikin mu zai wadata da wannan shawara a yanzu a daidai lokacin da wato ake ganin wasu wanda suke danganta kansu da ilimi ko da talabta suna wato nike ma wasu daga cikin masu mulki suna kokarin san a rika biya musu bukatunsu saboda abin da Allah ya ba su na ni'ima. Lallai wannan ba shine abin da makamata suke akai ba, kuma ya kamata duk wani da Allah ta'ala ya ba shi wannan ni'ima to ya zama ya alkinta wannan ni'imar da Allah ta'ala ya ba shi, saboda wannan ni'ima ce da babu kamanta. Kasancewa Allah ta'ala ya zabe shi saboda ya zama wato waratha daga cikin warathul anbiya, al ulama warathul anbiya, zama gado yake na annabta. Allah ta'ala to zai kuma tambishi akan wannan babban ni'ima da ya masa a duniya kakaf. Babu wani wata ni'ima da Ubangiji zai mabawa irin ya ba shi wato gado na annabta, a ce kai ne babu annabawa amma ku ku ne kuke zama bakon annabawa a wannan zamanin. To babu wato ni'ima da ta kai wannan. Sana kayan kamata duk wani ke danganta kashi da ilimi ya zama yana alkinta wannan ilimin da Ubangiji ya ba shi na ni'ima. Saboda Allah ta'ala yana cewa thumma latus'aluna yawma idhin 'anil na'im. Allah ta'ala nan dai zai tambaye ku akan duk ni'ima da ya ba ku, to balle kuma ni'imar ilimi wanda yake babu irinsa. Allah ta'ala ya ce wa iyaya fattaqun, kuma ni kadai za ku bauta ma, ni kadai za ku yi taqawa, za ku yi mataqawa. At-taqawa kamar yadda Al-Qalq ibn Habib yake faɗa, an ta'mala bi ta'ati Allah ala nurin min Allah tarju thawab Allah, wa an tatruka ma'siyata Allah ala nurin min Allah takhafu 'iqab Allah. Wato at-taqawa shine wato kai aiki ka da da'a Ubangiji, ka bi Ubangiji akan haske na Ubangijin, kana buƙatar kuma Ubangiji ya baka lada. Sannan kuma yace ka bar saban Allah akan haske na Ubangiji, tunda yace ka bari wato shine hasken, kana buƙatar kana kuma ba tsoron hukumarsa. To wannan shine takawa. Hakikan takawa kuma kace shine mutum ya zama yana yi barna bari in tsal awamir wa tunafin nawahi. Allah ta'ala yana yace wa iyaya fattaqun, ni kadai za ku yi mata takawa. Wato anan yana gaya maka cewa karka wato ji tsoron wani, ka kiyaye wani yadda kake kiyaye Ubangiji, ka kiyaye Allah ta'ala. Saboda Allah ta'ala dukka da kai da wanda kake ganin suna da girma duka zai fufa da su, zai fufa da kowace wata rana ya muku wato ya muku hisabi, ko babu abin da zai gagara Ubangiji, ko zai sa wasu mun suka yi da'a a cikin aljanna ko wanda ba su yi da'a ba kuma sa su a cikin wuta. Allah ta'ala ya tsare mu. Allah ta'ala ya ce wala talbisul haqqo bil batil, kar ku cuɗanya gaskiya da ƙarya. Wannan fi'ili na labisa, aka ce labisa alaihi ai khalifa alaihi, wato ya ci cuɗanya masa abubuwa. Jiya mun karanta wato wani ɓangare na tafsirin wannan aya, musamman dai ɓangaren da Jarir ibn Muhammad ibn Jarir al-Tabari ya rinjayar, na cewa anan Allah ta'ala yana ba da labari ne yana kuma umartar ahlul kitabi da cewa kar su haɗa gaskiya da ƙarya, ta yadda za su tabbatar da annabcin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a wata fuska, amma kuma a samu ta wata fuska kuma suna ƙayyata shi. Ta ina haka zai faru? Shine suke sun yadda da annabcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama, sun yadda tabbas Allah ta'ala ya aiko shi, amma shi annabi ne na Larabawa, ba annabi ne wato na gamagarin na ɗaukacin al'umma baki ɗaya ba, na al'umma baki ɗaya ba. Za ka yanzu wannan sun haɗa gaskiya da ƙarya. Gaskiyar da suka ɗauka shine sun yadda cewa ana mutu wahayi, ashe ba ƙarya yake ba, ba ƙarya yake ba. To amma kuma sai suka ce kuma shi aiko shi ne zuwa wurin wata al'umma ita guda ɗaya, ba aiko sauran mutane ba, za ka su ba su imani ba. Shi Allah ta'ala anan shi ne yake cewa la talbisul haqqo bil batil, kar ku cuɗanya gaskiya da ƙarya, kar ku dinga ruɗa mutane. Tunda idan suka kawo wannan maganar kana cewa su suka fi kowa san littafi a wannan lokaci, zaka ga sauran mutane za su zama su ce to su abin ya bara musu kai basu gane ba, shi kenan kaga sun kawo shubha. Shi kuma dama duk inda ka ga Allah ta addini ko kuma shubha ya zo ta addini, shubha wannan da kuke gani a kawo wasu abubuwa wanda ba su ne asalin gaskiyar ba, amma sai a yi ma wannan gaskiyar cin baki da ita, da haka sai gaskiyar ta zama ta nitse cikin wannan shubhohin, ya zama har ba a iya ganin gaskiyar ma sai wanda ya tsaya ya kallo na tsanaki. Wannan shine ma'anar farko da malamai ke faɗa. Sai ma'ana biyu kuma, abinda ake cewa suna cewa ma'anar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ai kai Jibril ne ke maka wahayi, mu kuma Jibril nan makiyin mu ne, ba ma dasawa tare da shi, da haka kash mu ba za mu imani da kai ba, tunda har wannan ya zama shi ke zuwa yana saka maka da wahayi mu kuma ba ma saki. Kaga wannan shi ma riya daga cikin hada ƙarya da gaskiya, bal ma wannan ma banda hada ƙarya da gaskiya kuma a ci har akwai yi ma Ubangiji sharadi. Yanda suka ce sai da Ubangiji in yana son su imani ya je aiko wani wanda ba Jibril ba, saboda ba san Jibril. To kaga shi ma yanzu wannan biya daga cikin wato tafarki na babbanta, ya zama ga gaskiya an faɗe ta a cikin Qur'ani, a cikin sunna sai ka samu mabannata daga baya sun kuma suna kawo shubuhi suna buga wasu misalai suna cewa ai akai kaza akai kaza ko kuma ka samu a suna kawo ubangi sharadi cewa ita gaskiyan sai ta zama kaza sai ta zama kaza sai ta zama kaza sai ta asu karba iska wasu sharadi kamar yadda zaka ji wani lokaci ɗan tawili su kuma Allah ta'ala suna kawo su kawalin ta'wil wasu wato dokoki wanda wai dole wannan wannan sufa sai ta cika wannan dokokin in ba ka ba za su bar tawili kata zama kaza kata zama kaza kata zama kaza kata zama kaza in ba ka ba to za su tawili sai zo da sharadi kenan zaka duk wannan baya ci abinda wato magabata suke akai su magabata suna sallama wa ubangiji ne sun gane ko ba su gane ba suna sallama wa ubangiji ne suna karban abinda ubangiji ya zo da shi baka ce ko a wannan zamani zaka samu duk wani wanda yake aikin sa kenan neman shubha daga cikin mazuwa san zuciya a wannan al'umma zaka samu yana kamanciccina da yahudawa ne a wajen aikin su zaka kuma a wannan lokaci zaka ga wasu suna hada zikiri dan mutum yace zai zikiri yace Allahu akbar la ilaha illallah subhanallah walhamdulillah wannan zikirai ne masu kyau wannan abuwa ne na gaskiya duk inda ka shiga cikin ayoyin Qur'ani zaka ga su amma sai yazo sai ya kawo mata wata kamata musamman ya kawo mata wata kamata musamman in aka bishi kuma mai ya kawo dalili sai fara kawo su buhuhi ya fara kawo su da barbaru to kaga wannan shine abin da ubangiji yake cewa wala talbisul haqqo bil batil kuma kar ku hada ƙarya da gaskiya in ka tambaye shi me yasa to yanzu wannan zikirin in zaka yi sai dai kai akan tafakkin malam wani sai ce to yanzu kai ka taba gani za a je wajen sarki wani ba ka ba kafa da wani ba kaga yana sai kawo shi ba yanzu shi ba yake sai kawo ko ba in ka ce wannan zikirin da kake yi mazalla bai koyi irin wannan zikirin ba sai ce meye muke yi istighfari muke yi hayala muke yi alhali shi ya san cewa wannan istighfari da hayala ba shi kake hana shi ba abin da kake cewa shine da ya kawo wata kaifiya sabuwa da ya kawo wata sunkuri na musamman wani wato ado da yayi wannan ibadar ta musamman wanda Allah ta'ala bai saukar da shi a ban kasa ba mazalla ko bai faɗi cewa a je a yi shi ba dan haka sai a hada tsakanin gaskiya da ƙarya sai wato a riga jefa tuhuma da wato shubha a cikin zukatan wanda su ba su da sani shi yasa Allah ta'ala ya wato ja kunni akan duk wani wanda suke kokarin dace su shubha a cikin wannan al'umma Allah ta'ala yake cewa fa amma allazina fi qulubihim zayqun fayattabi'una ma tashabaha min ibtigha alfitnati wa ibtigha ta'wil amma wanda zuciyarsu akwai karkacewa to su abinda suke bukata shine su bi abinda yake akwai shubha saboda tsabar neman fitina kuma tsabar kuma neman hakikalin tawhidin sa alhali ya kamata sallama ma ubangiji amma sai ka ga ana zuwa musu ta hanyar wata zuwa da wasu shiboyi su zo da wasu bayanai nasu da buga ma Allah ta'ala misali alhali Allah ta'ala ba shi kamata buga masa misali ba Allah ta'ala shi ya kamata ya zo ya ba da doka abi mun gane ko mun gane bai lace san zuciyar mu ko bai lace da san zuciyar mu ba musallama mu yadda cewa wannan abu da ubangiji ya yi shi asalin shari'a ne ka wata abi abin da take a sunnar manzon Allah shikenan abi to haka zaka gani ha abuwa wato a cikin gidan musulunci a ta kawo ire-iren waɗannan shubuhi ana kokarin wato kange mutane daga asalin sakon Allah ta'ala da manzon shi sai ya zama a kawo shubha a cikin kawo wannan ya zama a riga an lalata addini kan kai a wani sai ga wannan gaskiya ta riga ta riski sauran mutane ba za su gane gaskiyan ba saboda wasu daga cikin miyagun wanda suke danganta kansu da wa'azi su lalata addini haka Allah ta'ala ya kyauta Allah ta'ala sai ya ce wa taktumul haqqo wa antum ta'lamun sannan kuma karku ko ya gaskiya alhali kuna sani mun faɗi cewa a jiya malamai wajen fassara wannan wawu din wa taktumu sun mata wannan wawun fassara guda biyu ma'ana ta farko suka ce wannan wawu sarfi ce wawu sarfi shine wato wace za ta zama asali an ce la talbisul haqqo bil batil karku cuɗanya gaskiya da ƙarya to sai aka ce wa taktumul haqqo sai aka wancan hani aka yi daga nan kuma da aka je gaba kuma sai ya zama labari ko ba hani ba sai zama wa taktumul haqqo shine wa an taktumul haqqo sai kuma a same ku muka shi ko kuna koyi gaskiya wannan kaga ana bada labari sai zama wannan akwai wata an al-mughmara da aka koyi ana kenta al-wawun na wani wawun nasiba wawun sarfi ma'anar ta shine la talbisul haqqo wa an taktumul haqqo wa antum ta'lamu karku cuɗanya gaskiya da ƙarya kuma sai gashi kuna wato koye gaskiya alhali kuna sani sai zama wato aikin ne guda biyu duka aka hana mutum aikin guda biyu duka aka hana mutum wato yi aikin guda biyu a tare a samu yana hada ƙarya da gaskiya a lokaci ne kuma gashi an samu kuma yana koye gaskiya to wannan shine wato fasara na farko da malamai suka yi wannan kuma shine ikhtiyarin Sheikhul Mufassirin Ibn Jarir al-Tabari sai fasara na biyu masu cewa wannan la taktubu wa taktubu al-haqqa wa antum ta'lamun akwai wata la lan ta farko ita ce wato ta ƙara yin aiki anan ma'anar su da ake magana shine la talbisu al-haqqa bil batil wa la taktubu al-haqqa bil wa antum ta'lamun wa la taktubu ay karku koyi gaskiya alhali kuna sani ba a maimaita wannan ladin bane saboda wato kasancewan shi koyan ilimin yana da alaka kuma da hada gaskiya da ƙarya a ban ta gaskiya ba dayan ne zai kawo dayan kamar ubangiji na faɗa ne cewa babu wani wanda zai hada ƙarya da gaskiya to sai an same shi kuma ya koyi gaskiya kuma tunda dama ai bayan za a yi hada gaskiya da ƙarya sai ya samu wata gaskiya ya kai mai ita kasa ita kuma wani ƙarya ya kawo daya dawo sama sannan ne wato zai iya cimma abin da yake son ya kawo wannan shine ikhtiyarin Sheikh Sa'ibi Taimiya wannan shine fasalin da ya zaba kuma wannan ya fi samun goyon baya ta fuskar ayoyin Qur'ani Ibn Taimiya ya kafa hujja da faɗin Allah Ta'ala lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun gashi nan an zo an faɗi me yasa kuke cudanya gaskiya da ƙarya kuma kuna koyi gaskiya alhali kuna sani saboda haka wannan aya dai duka Allah Ta'ala yana hani ne akan wato kawo shuhuyi a cikin addini da kuma kokarin wato koyi gaskiya da koyi ilimi alhali mutum na sani alama kuma mutum na koyi gaskiya yana koyi wato ilimi shine a samu mai rinka ya rika yin hujja da alfadan Allah Ta'ala da fadin manzansa da manganin magabata sai a rika samu yana kawo wata kulfa sabo ku shi kadai yana zuwa da wasu bayanai wasu wato wasu kwalwa wasu kwalwa ba ko shi yake zama abu zargi a shari'a ba to amma yayin da zaka kawo wasu kwalwa ka fara kawo Qur'ani da Sunna tukunna a ga cewa wannan wasu kwalwa naka yana da goyon bayan Qur'ani da hadisi amma zaka samu mutum yana sai ya kawo maka wasu abubuwa a cikin addini amma ba zai kawo maka Qur'ani ba ba zai kawo maka sunna ba ba zai kawo maka manganin magabata ba sai dai fara kawo wasu kwalwansa to kawai zai kai aure ya riga ya nitsa cikin wannan wato wasu kwalwan nasa wannan falsafar nan tasa sai lata addini ya kuma fitar da ya bace ya fitar kamar zaka samu yanzu a wannan zamani masu fakewa da wani ilimi na usul fiqi ko ilimi na maqasid wasu daga wasu wanda suke danga takas da wannan ilimi na usul fiqi zaka samu Qur'ani baya wani kanta Qur'ani hasali ma zai wahala ma ka kawo shi wani falle ɗaya ko biyu ko uku ko izu ɗaya ya fasara maka Qur'ani dai yau da ba zai iya ba hadisai bai halasi ba ko da hadisai wanda sun yi ake kira ahadithul ahkam na hukunce hukunce bai halasi ba to amma kuma sai kaga ka samu ya je ya kanta wannan ilimi ya dauki wasu ka'idoji a kansu yake yi ma addinin musulunci da koyar addinin musulunci baki ɗaya wato yake musu wato hukunci duk abinda aka kawo na shari'a musulunci in dai bai dace da wannan dokokin da wallahi masu ilimin maqasid suka faɗa ba sai kaje yana cewa shi ina wannan ya ci karo da wato maqasudi na shari'a musulunci shi kuma shari'a musulunci wato yana magana fahimtar shi da ba wai fahimtar addini ba ba fahimtar sarar malamai ba to wannan shi ma yana daga cikin wato hanyoyi da ake gane cewa abinda mutum yake zuwa da shi wannan shi buhuri ne yake sai kawo da kuma sauran falsafofi maimakon ya tsaya ya hujja da fadin Allah Ta'ala ya tsaya ya hujja da fadin manzon Allah wanda a nan ne ake samun wato tunani miƙaƙƙe wanda yake bai cin karo da kuma wahayi wanda Allah Ta'ala ya saukar a ban kasa Allah Ta'ala sai ya ci gaba da cewa wa aqimus salata ku tsaye da sallah wa atu zakata ku ba da zakka anan Allah Ta'ala sai ya umarni wannan ahlul kitabi aka cewa su tsaye da sallah kaga anan ba sai su sallah ba cewa aka kawo su sallah ba Allah Ta'ala sai musu ya tsaye da sallah wannan yana hukunta cewa idan za a tsaye da sallan za a yi ta ne gwargwadon yanda kalmatu shahada ta hukuntar wato gwargwadon yanda kake cewa la ilaha illallah to idan zaka salla dole na sallan naka ya dace da wannan la ilaha illallah me ya ma'anar haka shi idan zaka salla ya zama sallan ka ta dace da wato Allah kadai ka da fata ubangiji ya baka lada wato kaga la ilaha illallah kenan Allah kadai kake bukata ya baka lada wannan sallan da kake yi sannan kuma ina ma'anar muhammadu rasulullahi ya sallan ka ya zama wannan sallan ka gina ta ne akan sunna ka gina ta ne akan asashin shari'a ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka yi sallan gwargwado da manzon Allah ya koyar to yanzu kaga sallan ta dace ta zama miƙaƙƙiya amma kowa na iya yin sallah har yanzu dan kala katu ma zai iya cewa shi ma sallah yake yi duk da shi a wajensa ba wani lokaci wasu lokacin su zaka ba ba sai sallah irin tamu nan da muke yi yana yin wasu sutubu rutsa ne yana kiran wannan abin da yake sallah yake to amma Allah ta'ala nan da yace a tsaye da sallah to abin da yake magana shine a gina shi akan sharqi guda biyu wannan sallan ya zama an yi ta idan Allah ta'ala ta dace da kalimatu shahada la ilaha illallah da kafada sannan kuma wannan sallan ya zama an yi ta ne an gina ta akan harsashi ya yanda manzo Allah ya koya shari'ar sa wato wannan shi yasa kaji manzo Allah yana cewa sallu kama ra'aytu muni usalli misalan kamar yadda kuka ina yin sallah sadaka duk wata sallah wacce take ta saba wannan asali guda biyu to Allah ta'ala ba zai karba ba anan wannan aya Allah ta'ala yayi umarni da sallah sannan kuma yayi umarni da zakka zakka an samu ta daga at-taskiya at-taskiya shi ne tsarkake tsarkaka saboda zakka a cikin shi ake samun tsarkakan zuciya kuma a cikin sa ake samun kuma tsarkakan wato hali Allah ta'ala yana cewa manzo Allah ka karba daga cikin dukiyarsu abin da zai zama sadaka kuma kai musu addu'a tutahhirhum biha wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanun lahum yace wanda zaka tsarkake su ita wanda zaka tsarkake su wannan sadaka ta tsarkake su kuma wannan zai zama wato tsarkin hali ne a wajen su tuzakkihim biha zaka zama wannan sadaka da aka karba a wajen sallan sa zai samu tsarkin hali wa salli alaihim kuma kai musu addu'a inna salataka sakanun lahum sadaka zakka asalin zakka a cikin zakka saboda zai tsarkake zuciyar mutum sannan kuma zai tsarkake mishi wato a zuciyarsa daga dukkan wasu abubuwa da suka shiga na wasu abubuwa da ka iya cewa zunubi haka ko abin da ya kamata wannan shi yasa malami ke cewa ita zakka ausafun nasi kamar da manzo Allah ya faɗa a cikin hadisi ausafun nas da ce na dawura da wasu gazawa da kai a cikin zuciyarka Allah ta'ala kake fitar da wannan ya zama tsarki gare ka to anan a ciki Allah ta'ala sai ga shi yana ba ahli kitabi wannan su yahudawa umarni na shi sallah shi zakka kamar musulmai to anan ne malamai ke magana cewa kaga wannan yana hukuntar da cewa su ma an shar'anta musu sallah irin ta mu sallar an shar'anta musu zakka irin ta mu zakkar ko da wato a asalin yanda ake fitarwa amma ba wai dole a fi lafi da ba ba dole zama sallan nan ta mu yanda muke a sallar asar magriba isha zama irin tasu ne ba idan ba zai yi ba tunda suna kashin wani annabi ne na kamar annabi Musa to amma dai su ma suna yin sallah irin tasu wanda a wannan lokacin da Allah ta'ala ya aika annabi Musa wanda yake sallah karfafiya sannan kuma su ma suna yin zakka irin tasu duk da an samu Ali bin Abi Talha al-Walibi ya fassara wannan sallah da wannan zakka da aka ce ahli kitabi Allah ta'ala ya ba su umarni su yi sai ce ta'atullahi wal ikhlas da'a ga ubangiji da ikhlasi wannan shine wato wataƙila ko zakka da sallah da ake cewa sun su yi dan amma kuma dai in ka duba sanar a cikin littafinsu da yake hannu a yanzu za ka samu abubuwa da dama za ka samu wato ayoyinsu dama da suka sanƙare a cikin littafinsu za ka samu inda aka umarni cewa su yi sallah su yi azumi a kafin mu ci gaba da magana wannan sarsala na Ali bin Abi Talha al-Walibi da yake rawaitowa daga Abdullahi dan Abbas ita wannan isnadi akwai tatsewa ta fuskar isnadi bai saurari Abdullahi dan Abbas ba amma malamai suna karɓar tafsirinsa saboda ya ji daga amsatin almajin Abdullahi dan Abbas ana cewa ya ji daga irin su ibn abi najir daga mujahid ibn jabr da haka malamai suke karɓa kuma ya daga cikin abinda ake kyakkyawan tafsiri ake rawaitowa daga Abdullahi dan Abbas wanda galibi baka samu ya saba ma wato asalin abin da yake doro na qur'ani haka tafsiri ne mai kyau dinda kuma yana galibin tafsiri ne bil ma'ana ba tafsiri ne bil lafzi ba abin da yake daidai a maganar malamai shine wato su ahli kitabi an umarce su da su sallah an umarce su zakka koda wannan sallah koda wannan zakkan ba akan wato gini da diri irin nan bane daga nan za ka gane yanda ahli kitabi suka zafa jire ta fasa kai sosai saboda wannan kuma shine kadarin abin da ya sanya daga ba su kasa mun manzo Allah rashin yin sallah da za ba sa yi rashin zakkan da ba sa yi kamar yadda aka umarce su musamman yanzu kirista da mu da wani lokaci ka iya gadin wasu daga cikin bangarori na yahudawa kaga suna yin su ibadu dukkan su ne sallolin su wanda wannan watakila in ba na san zuciya ba kaga ta taimake su to amma musamman wani abu da baka mamaki su yanzu kamar ka ce su kirista Allah ta'ala su bai taba sharanta musu sallah ko zakka ba kwata wata addinin su babu magana su sallah da zakka san mai da shi zama sai dai addinin sadi sadi to kuma a cikin addinin su bajau zaka sami zaka samu Allah ta'ala a cikin tsowal kawai da sabal kawai ya umarce su sallah da zakka to amma bai sa masa yi ubangiji kuma a ka duba da kyau ka gani mu ma kan musulmai abin da yake rike mu muke ci gaba da rike addini babu kamar sallar zakka musamman sallah din nan babu abin da yake rike musulunci sosai in ba shi ba duk wanda yace ba zai tawo da sallah Allah kafiya sosai addinin sa bakiya to amma zaka samu su ahli kitabi ba sa yi a cikin ahli kitabi a cikin tafi su zuwa alƙawari zaka samu inda ayoyi da yawa da ake bada labarin cewa Allah ta'ala ya ba su umarni su dinga busa kaho yayin da za su kira sallar su mun kaga Allah ta'ala ya canza mana wannan mu Allah ya share mana wannan daga ba kira sallah ake yi amma su a lokacin su ana busa kaho ana kira mutane su taru a zo a yi ibada ta shi kaga akwai wannan sallah din sallah wacce ake kira jama'iyya ta jami'i sannan kuma za ka ga suna ana cewa yayin da za su yi ibadar ana cewa su zo su wanke hannunsu da fuskansu da kafafuwansu yanda dai za ku ga mutane Allah irin wannan me su ina suna yin wannan ba sa yi kwata kwata zaka ji ana cewa in suna bukatar su zo su yi ibada su shiga kai wato lishti ma kamar yadda suke kira inda za su zo su hadu su yi ibadar su to ana bukatar su yi wannan alwala mu shari'a mu yanzu muna yi amma su ba sa yi sai ka sai idan wadannan mutane za su zama mutanen kirki su ba su tawata addinin Allah sun hada tsakanin gaskiya da ƙarya sannan daga ciki za ka ga inda aka yi musu umarni cewa su cigaba da kallon alƙibla su na Baitul Maqdis ina inda ake ibada su kallon alƙibla mu ba da ma can a farko al'amari ai mu muna kallon wannan Baitul Maqdis in ba daga baya da aka shaye aka canza aka lamu zuwa kallon wato wannan ba a ciki za ka samu a cikin sabon alƙawari za ka samu inda shi kashi annabi Musa annabi Isa yake wato fadi gaba ga Ubangiji sa yana yin sujjada yana ibada yana yin sallah irin wannan tamu amma yanzu waɗannan abubuwa duk zai zama baki a wajen su waɗannan ahli kitabi suna yi ba sa yi to ta ina kake tsammanin cewa waɗanda suka tauka sallah ba sa yin sallah ba sa yin zakka yayin da manzo Allah ya zo yana cewa zo ku imani da ni alhali shi wannan cewa sallah da zakka su karba ba su karba ba saboda su wannan da ba wannan abin ya dame su ba ba wannan abin ya dame su ba zakka shi ta kanta wannan na dunkule shi saboda ya tsantar bibi littafin su ba za ka yi nisa ba za ka rinka samun ire-iren waɗannan abubuwa cewa ai Allah ai sallah ai waye ai kaza ai kaza shi da ba tsaya ma ina waye tsaya wa dauko mana wani nasi guda ɗaya ka cuka akan wannan saboda ya da yawa wannan in ka shiga ciki wato littafin su amma zakka a cikin idan ka je ka duba wato sifrul lawiyin sura na lawi da suke faɗa akwai inda suke cewa Allah ta'ala ya sharanta musu da ushru mahasilil ardi kulliha min al-habbi wa min thamari shajari yakunu lirabbi cewa Allah ta'ala ya sharanta musu ɗaya bisa goma na dukkan amfanin gona da suka samu na dukkan amfanin gona da suka samu na amfanin bishiyoyinsu da suka samu da kuma amfanin gona to Allah ta'ala ya ce su bayar da ɗaya bisa goma wannan ba shi a shari'an banmu ba cewa idan wato amfanin gonanmu ya kai wasu kifi na biyar shikenan Allah ta'ala ya sharanta mana mu fitar da ushirin ba ɗaya bisa goma wannan yana cikin bible din su in ka je ka duba sifrul lawiyin zaka samu ubangiji ya faɗi wannan amma kuma tare da haka kaga ba sa yi banda kuma wasu sauran sadakoki da aka ce su rika yi wannan abubuwan duka wanne ne suke yi sai wanda suka sa kansu sai abin da suka sa kansu suke yi sai an je baiwan ran lahadi suke yi mutum da galibi muna rayuwa da kirista ba sa yi wani kuma ba ruwansu da sallah wani za ka Allah ya halicci ma in ba wani waje waje banza da kuma ba abin da ya sai da ibada me sai in zai yi ibada ya wata jikinsa ba me sai kuma ya ma zai yi sallah ba saboda shi sirri ta addinin haka saboda haka Allah ta'ala anan yana ƙara gaya ma wannan yahudawa cewa wa aqimu salata wa atu zakata ku tsaya da sallah ku ba ku fara zakka yana nan a cikin tafi wannan annabi gashi ya zo shi ma zai faɗa kuma wannan magana makamancin wannan wannan bai sai zama alama na cewa gaskiya yake ba bai sai zama alama na cewa ku sadakace masa ku imani da shi ba ku karba abin da ya zo muku da shi to sai kaga ba za su yi ba tunda ba za su yi ba kaga ba za su yi imani da shi ba Allah ta'ala ya ƙara cewa kuma warka'u ma'ar raki'in kuma ku yi ruku'i tare da masu ruku'i nan kaga shi ma a ciki akwai umarni da Allah ta'ala yake ba su na wasu lazumci da ba'a lazumci sallah na jam'i a inda Allah ta'ala ya kebance musu ce su yi ibada a wannan lokaci da to kaga a nan inda sun lazumci abinda Ubangiji ya aza a kansu su yi sallah su yi zakka su riƙa yin ibada kuma congregationally a cikin jam'i yadda mu ma muke a yanzu kuma wannan ibadan ba wai za a ce wai sai wata rana ne wata rana ba za a yi ba ko kuma a maida wannan ibadan kawai wani ibara ce wato wani abu ne da ake kira spiritual kawai training kawai ana bukata ne ka gyara kyautata halinka in dai ka gyara kyautata hali ba sai ka yi wannan ibadan ba ka duba ga inda mutane ke bi salatu addini an ce ku yi sallah ku yi zakka ku yi waye amma daga baya sai waje zai ya murkuda fasara yace wannan abin da ake magana kawai ka zama bijitawan hali to in ka dauki asalin makasudin karshen al'amarin kai ba sai kai wannan hanyar ba zaka yi wannan hanya irin ta haka kaga silata addini haka kwatan kwatin yanzu wani wanda za a kawo mushi sifa ta manzon Allah da ta Allah ta'ala ta arrahmanu Allah arshi sawa misali cewa a wajen rabuka wal malaku safa safa sai je juya abu yace a nan abin da ake saka gane kawai shine iko na ubangiji amma ba ana saka gane cewa wai ubangiji yayi wani aiki ne yake bata ce ba to wannan kaga yayi daidai da alƙur'ani ba nan sun an ce sallah an ce zakka suka ce su ba zakka ake cewa ba ake ne ko sigara ne dan haka shikenan kaga sai suka je suka ce a dire zuwa ga natijar ka bar hanyar da kake zuwa ga natijar muku ba Allah ta'ala ba haka ya shar'a ta wani addini ba so ake yi in aka ce kai sallah eh sallah zakka hada ka alfasha za ta sanya ka saka zama mutumin kirki amma a daidai lokacin kuma ana saka maka cigaba yin ibada ba daga baya ka ce wai in dai zaka daina wannan ibada shike zaka in dai zaka samu wannan natijar zaka ma amma ka daina ibada shike ba sai kai wannan ibada ba wannan hanya ce kuma da radu hanya ce ta wato mutanen da ba suke ba mutanen kirki ba to waɗannan kamar ubangiji yana gaya mana cewa waɗannan ahlul kitabi idan da sun tsaya da sallah din nan sun tsaya da zakka sun ci gaba da nazumtan abin da annabawa suke faɗa musu to ba za ka samu sun karya wani alƙawari ba na cewa su rufe shedan da ubangiji ya aza a kansu dan in manzo Allah ya zo su bayar da wannan shedan kamar ubangiji yana faɗa cewa dalilin da yasa suke ci da ƙarya da gaskiya dalilin da yasa suke ƙoye shedan manzo Allah cewa annabi ne da gaskiya saboda su dogara ta ibada ita kuma ibada anan ne ake samun wato zuciya ta zama wato ta zama danya shakaf shi zaka ji manzo Allah yana cewa kar harshenka ya zama kar ya harshenka ya gushe yana danye shataf da ambaton ubangiji to kaga yanzu wannan yana nuna maka cewa ambaton ubangiji ba ta yanda za a yi mumbi na gaskiya ya zama ya ce ya wadatu ga barin ambaton ubangiji wannan abu ne wanda zai kara karya mushi zuciya abu ne wanda zai kara fusata shi ga ubangiji kuma ya zama mutumi na gari wa zama waliyin Allah ta'ala saboda haka ya daga cikin dalilai da na fasikanci da dalilai na fazirci mutum ya ce babu ruwan shi da ibada in dai mutum yana son ya zama duk wani hanya na zaɓan ubangiji ko za ka ce hanya ta zandaka na munafunci a addini ya buɗe ma kanshi to ce babu ruwan shi da bauta ya ce babu ruwan shi da sallah babu ruwan shi da azumi babu ruwan shi da zakka babu ruwan shi duk wani abu da addini ya faɗa shi yana da wani wasu abubuwa da yana ganin za su fushe shi to duk wani wanda ya halatta ma kanshi zai iya barin duk wasu da'a da ake ma ubangiji da zai iya tona duk wani duk wasu wajibai da ubangiji ya saukar da sunan cewa shi da ilimin zaɗini da sunan cewa shi wani waliyi ne to yanzu kaga ya kamata shi da ahlul kitabi ba kuma ta yanda za a yi shi ma ya yi nesa da natijan da suka tsinci kansu a ciki shi ne suka tsinci kansu a tijiya na kafirci da zandaka da cikakken munafunci a cikin addini saboda haka duk wanda ya buɗe ma kansa wani babi na munafunci a na addini da kangara da fandara da ilhadi da fita daga cikin addini kamar yadda sha'anin yahudawa suke to zaka same shi zai ce maka shi yanzu ba sai yayi ibada ba shi yanzu ba sai yayi sallah ba shi yanzu ba sai yayi zakka ba saboda shi yana da wani ilimi na musamman wanda wannan ilimin ba a zuwa a kai ga wannan gaba sai idan ka zama na musamman kai ma ka zama wani to duk wanda kaje yana faɗa wannan magana kamar yana shirin ta maka ne cewa shi ma ya buɗe ma kanshi kofa na zindiƙanci kamar yanda yahudawa suka buɗe ma kansu irin wannan kofa daga baya da manzo Allah ya zo sai suka wato gintsaye idan su suka yi imani da manzo Allah to shi ma haka zaka samu yana fita daga shari'ar musulunci zaka samu kuma yayi zama daga cikin mafi kudi musulmai na fajiri a makasa galibi masu wannan da'awa zaka same su kowa zama fajirai zaka same su duk wasu manyan laifuka na musulunci suna aikatawa zaka same da yawan su wasu ba sa yin sallah wasu ba sa yin wato ba sa fara zakka wasu halitta ma kansu sigiri wasu halitta ma kan musulmai ba maza duk da suran cewa su mutane na musamman suna da wultaka na mutum musamman saboda haka duk waɗannan ba sai sun yi ba kai da kake shari wato kana da ilimi ne da ilimi na zahiri da haka dole sai ka aiki na shari'a duk wanda kaje ya ce ba zai aiki ba wanda ilimin shari'a ba sai da ilimin batini to yanzu yana kamance shi ne da wannan abin da Allah ta'ala yake faɗa mana a cikin wurin nan wannan aya na ce ba ga ya ma wato bani sai da yake tuna musu cewa an ga ya muku altafu cewa wa qimu salata wa atu zakata warka'u ma'ar raki'i ku tsaya da sallah ku yi ku fara zakka to kin yin wannan kuma kamar manzala ya ga maka cewa kamar Allah yana ga maka cewa shi ya bude musu hanyar kafircin nan to mu ma yanzu idan aka samu wani wanda yana tankata kashi da waltaka amma ya toshe maka sa hanyar bauta to wannan ana ga maka cewa ya bude maka hanyar zandaka kuma ba zai fito daga wannan inda ya fada ba sai yayin da yazo ya shela ta cewa shi ya tuba ya zo ya wato ya rumuma shari'a musulunci yanzu ya kuma bi ta sau da kafa Allah ta'ala sai ya ci gaba da cewa ata'amuru an-nasi bil sirri a yanzu za ku duka yi umartan mutane da aikin alkhairi da da'a watan sauna anfusakum alhali kuma kuna mantawa da kanku an tunan da kitabu kuna kan littafi wannan Allah ta'ala yana albirru amsi albirru ana magana alkhairi wa ta'a alkhairi da da'a Allah ta'ala anan yana tuna ma ahli kitabu ne cewa a da tan ba ku ne kuke gaya ba larabawa wannan cewa annabi saura ko annabin ƙarshen zamani saura kiris zai zo ya bayyana za mu imani da shi in muka imani da shi ko ulun da kuke shirka za mu yaƙe ku baki da to sai in kun zo kun musulunta kuma ko kuke faɗa waɗannan mangani ko kuke cewa lallai idan wannan annabi ya bayyana da alaman tabewa shine mutum ya bujire ce ba zai mashi imani ba zai imani da shi ba to ta yaya kuma yanzu ku kuna faɗan wannan maganar a da can a yanzu za a samu ko kuma daga baya kun gitse kuke ba za ku imani da manzon Allah ba me ya faru me ya canja Allah ta'ala anan yana zargin su yana aibata ma ahli kitabi da duk wani wanda yayi aiki irin nasu cewa suna cewa ai da'a su kuma suna saba suna cewa ai imani da manzon Allah alhali kuma suna saba ba su aiki Imamu Abdurrazzaq As-Sil'ani ya fitar ta hanyar kuma al-Qabari da Ibn Abi Hatim al-Razi suka fitar su ma daga Ma'mar Ibn Rashid al-Yamani da Qatada Ibn Da'awat al-Sadusi Qatada yake cewa kana banu Isra'ila banu Isra'il sun kasance ya amuru an-nasu bi ta'ati Allahi wa taqwahu suna umurtar mutane su yi ma Allah ta'ala da'a kuma su ciyaye ubangiji wa yukhalifuna al-hadi kuma su suna sabawa fa'ayyarahum da haka sai ubangiji sai kanta aya yana aibanta su akan wannan dabi'a nasu kuma sun fitar din a kabari da Ibn Abi Hatim al-Razi daga As-Suddi shi ma yana yin kwatan kwace irin wannan fasara yana cewa kanu ya amuruna an-nasu bi ta'ati suna umartar mutane su yi ma Allah ta'ala da'a wa yu'asuna kuma suna yi mishi suna saba mishi ko ita hanya guda biyu ko dai suna saba masa saboda daga baya sun ga abin da ba shi suke so ba suna bukatar manzo Allah ya zama bai buɗe ko bai zama ba shi ba ubangiji dama ba abin shari'i dama ba abin shari'i shi na barin ubangiji ko kuma ya zama da daga baya saboda tsabagen ta'addancin su da kuma wato lalacewar su za su faɗi cewa abu kaza ku za ka yi shine daidai shine addini amma in suka je suka labe su kuma sai a samu su kuma sai shi to wannan duka guda biyu kuma ya kasance akan Yahudawa ba wanda ba su yi ba ba shine nan wato Allah ta'ala ke musu razani akan wannan haka zalika wannan irin fasara an ruwaito at-Tabari ya fitar da sanadinsa zuwa ga Muhammad ibn Ishaq sahibul Maghazi wa Siyar daga Muhammad ibn Abi Muhammad daga Ikrima ko Sa'id ibn Jubair daga Abdullah ibn Abbas ya faɗi magana muka kwatan kwacin wannan sai dai isnadinsa isnadi ne mai rauni saboda Muhammad ibn Abi Muhammad da ba a san ko shi waye shi ba amma ya tafsiri ne mai kyau saboda haka dai wannan Allah ta'ala yana wato ayyara yana aibata ma'anin kitabi cewa ta yaya za a samu ku kuna ce wa mutane zo su yi da'a ta yaya za a ce kuna cewa wato ai imani da manzon Allah amma kuma ana saku ana samu ku kuna sabawa wannan ai ci banban ne wannan wato cin karo da juna cin karo wannan kuke mu juna kuma ku kun ce sai abin kike ko ba ku yi wannan wajen abu ne wannan to shakka babu mu ba a wannan shari'a tamu ta manzon Allah duk wani wanda aka samu yana umarni da kyakkyawa yana hali da mummuna ko da sunan malami ko da sunan wani wanda ubangiji ya bashi amana na gidansa ko da makamancin haka aka samu kuma shi ba ya yi to tabbas wato ba daidai yake da wanda kuma shi bai yi ko bai ce wa'ayi ba ba daidai yake ba dan dabaka iri uku ne akwai dabakan da wanda shi ba bai ce bai yi ko bai ce wa'ayi shi wato ba zai yi aiki alheri ba ko ba zai ce aiki alheri ba to wannan shi ne sharru makana kuma ya fi kowa sharri sai kuma wanda zai ce kar a yi amma kuma shi zai yi a baya to shi ma kuma wannan shi ma shariri ne mutum ne mai sharri amma kuma dai bai kai wancan ba sai kuma wanda kuma shi kuma zai yi amma kuma wato zai gina abin shi akan jahilci to shi ma yanzu wannan shi ma sharri ne amma bai kai wancan ba sai kuma na hudu shi ne wanda ya rabauta wanda zai gina abin shi akan ilimi kuma da aiki yi na yi barna bari amma kuma zai gina abin shi akan ilimi ba kan jahilci ba to wannan shi ne wanda ya dace saboda haka duk wani wanda shi ma ya zama Allah ta'ala ya bashi wani abu kaso na ilimi ilimi kuma wani ya zama malami ba ko yaya ubangiji ya baka wani kaso na ilimi wani hujja da ubangiji ya baka ya saukar ko ka fahimci wannan hujjar cewa kai ma kana cikin wanda Allah ta'ala ya ce kai irin wannan aikin ka sani kuma ka saki sanin kai yanzu ubangiji wato zai kama ka zai maka mu'amala mu'amala na wanda ubangiji ya bashi ilimi kuma sai ya sanci ya cire wannan ilimi din kuma ya sadi kamar da mace yake sadi ba hadisi ya tabbata a cikin Jami'u Tirmidhi hadisin Abu Barzah al-Aslami Abu Barzah yake cewa manzo Allah ya ce لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه. لن تشأ القيامة كفن باوى ولا تغشي با. سي الله تعالى يا تنبيش أكرر أيوان فيما أفناه. ما فيما أفناه. فيما أفناه. أكم من اللي يقتل أيوان ناس. وي كيد أبغي جماك شكرا ستين. لماك سبعين. أكم من كتاب أيوان كنيكي. كايما أنا لا أقول كايما أنا سيأتم بقوة قوة كم منه. Sai kuma yace ho wa an ilmihi fi mafa'al da kuma ilimin sa me ya aiki akan wani ilimin da ubangiji ya bashi wannan ce kuma ilimi ba sai Allah ya bashi ilimi wai kamar sauran manyan malamai ba duk ilimin da ubangiji ya baka to kai malami ne akan wannan ilimin to Allah ta'ala kuma zai tambaye ka akan wannan aikin saboda haka in ilimi ne ubangiji ya baka akan riƙe gida Allah zai tambaye ka akan wannan riƙe gidan kai ko kai ba in ilimi ne ya baka akan amanan wato tarbiya ma yara to Allah zai tambaye ka akan wani tarbiyya in ilimi ya baka akan wani kyakkyawa abu da ka gani baka nusashe da mutane ka nusashe da mutane akan su wani abu kai kuma baka aiki da wani ilimin ba to Allah ta'ala zai tambaye ka shine ce wa an ilmihi fi mafa'al manzala ce wa amalihi min ayna iktasaba Allah kuma ya tambaye shi dukiyarsa ina ya samu daga kamiya ya samu ya tabbatar halal ne ko haram ne ko ko'a ya ce yanzu mun zo wani zamanin da yanzu ba a cewa halal ko haram shi ne kawai yana neman kuɗi ya ci abinci Allah zai tambaye bawa cewa wannan dukiyan wa amalihi min ayna iktasaba wa fima anfaqa kuma da Allah ya bashi wannan dukiya kuma akan me ya ce da ita ya je ya kashe ne akan kawai a je a kashe kuɗi a je a event center ko ko ya je ya kashe ne akan sayan wasu abubuwa wanda suke na haram ko kuwa akan wani sangarci sangarta ya san akan wasu abubuwa na haram Allah ta'ala zai tambaye shi fi ma anfaqa akan me yaciyar kaga shi lamar ubangiji ba wasa ba wa an jismihi fi ma abla sanan Allah ta'ala zai tambaye shi akan jikinsa akan me jikinsa ya tsufa ya ƙara da jikinsa aka mutum ya tashi tun yana rayuwarsa har ya ƙara da rayuwarsa to akan me ya ƙara da wannan rayuwar nasa akai Allah ta'ala zai tambaye wannan abubuwa annabi Allah sallallahu alaihi wasallam al mahallin shahid shi Allah ta'ala zai tambaye bawa akan ilimin da Allah ya bashi yayi aiki ko bai yi ba wannan ilimin da Allah ta'ala ya bashi yayi aiki ko bai yi ba idan bai yi aiki ba to kaga ya shiga cikin fadan Allah ta'ala atamul nas bil birri wa tasawla anfusakum an tatlu al kitab afala taqul har ila ya tabbata kuma a shi sahihain hadith Usama bin Zaid anin nabi sallallahu alaihi wasallam manzo sallallahu alaihi wasallam ya ce yaja'u bi rajul yawm al qiyamah za a zo da mutum ran tashi da kiyama fa yulqa fil nar sai a jefa shi a wuta fatandaliqu aqtabuhu sai a samu ƴaƴan hanjinsa sun fito saboda yanda wuta za ta shiga cikin jikinsa cikin tsokarsa ta fasa jikinsa baki dai har wannan hanjin nasa ya fito fa yaduru biha fil nar sai ya rika zagayawa a cikin wuta hanjin nasa a waje mazala ce kama yaduru al himaru bi ruha kamar yanda jaki ke zagaya wato dutsen da ake yin nika da shi ga wanda ya san dutse da ake yin nika da shi na da can yanzu babu na'ura za ka dabba ake samu haka tana zagayawa tana shan wahala ko yanda sai amma dai sai ta zagaya shi dole ko tana so ko ba ta so to kwatan kwacin yanda wannan dabba ke zagaya wannan injin nika shi ma ka zai rika zagayawa a cikin wuta Allah ta'ala na mushi azaba saboda me saboda Allah ta'ala ya bashi ilimi bai ake ilimin sa ba Allah ya bashi ilimi bai ake ilimin sa ba فيطيف به اهل النار sai ɗan wuta su ci a kansa fa ya kula sai su ce ya fulan ya wani ma asabaka me yasa me ka alam ta kunta amuruna bil ma'ruf ashe ba kai ne kake umurtar mu da shawar abubuwa ba watan hada adil munkar kana hana mu daga munana fa ya kula sai wannan mutum ya ce bala abin da kuka faɗa gaskiya ne kad kuntu amurukum bil ma'ruf na kasance ina umurtar ku da kyakkyawa wala atihi to kuma bana aikata wani wa anhaakum 'anil munkar ina hana ku daga mummuna wa atihi ni kuma ina zake mummuna sai ka manzala sai zama Allah ta'ala sai zama sakamakon da ya bashi shine musu wannan mummunan azaba wanda za a sanya shi a akace za a je ma wurgir shi a cikin ka shine yulqa fil nar za a wurgir shi a cikin ka wannan wata kuma za ta bar wato ba za ta bar jikin shi a kaba ba ta cinye shi a haka sai ta kasance na hannun shi ya mutu a haka za a riga da tsere kare hannun sa yana wato yawo a cikin wato gidan wuta kada ta Allah ya tsare saboda haka wato wannan din za ta yi ubangi wa matsala ke raya mana wannan din mu shiga ce ta yi mu akan abin da ubangiji ya babu na hujja duk abin da ubangiji ya baka na hujja a cikin qur'ani ko sunna to yanzu ya zama hujja akan mu ya zama hujja gare mu yayin da muka yi aiki na gari ya zama hujja ko akan mu yayin da muka yi aiki na gari kar mu zama muna ta kuma da kyakkyawa muku a sabiyan babaye kar mu zama muna amsa sunan musulunci mun san cewa abu kaza haramu ne abu kaza haramu ne abu kaza haramu ne amma idan muka je can sabu to mun kuma san yadda zamu yi ubangiji ha'inci ubangiji ba abu shi ha'inci ubangiji ba a zuwa abu shi ha'inci a mushi wani badabani ubangiji sai dai ya kyara dan adam a babin sa na cewa inna allaha la yuhli al-zalimi hatta idza akhadahu lam yuflitu Allah ta'ala yana ma az-zalimi talalan sai lokacin da ya dake shi ba zai fita ba saboda haka duk wani wanda ubangiji ya bashi wani ilimi shi kuma ubangiji ya buƙaci wannan ilimin a gan shi a aikace a rayuwarsa a maganganunsa a aikace aikacensa a hudansa da yake da mutane a hudda da yake a cikin gida to wajibi a same shi shi ma yana bin wannan umarni sau da kafa wannan kuma kowa sai ya je ya duba ya gani kamar yadda na faɗa wani lokaci mu a kan kanmu aka samu mutum kaga ya dan sha amma sai yayin da ya zo akan wasu wanda yake so za ka ga wani za ka ga masha Allah mutum ne mai ibada amma sai ka gani abin da ya shafi iyalansa kuma yana kallon suna yin wasu abubuwa ba daidai ba ba sa sa kaya suna lulluɓe jikinsu in an tashi biki suna sa'a ma Allah ta'ala a ranar har a za ka ga suna yin wani abu da ko da ba su faɗa a bakinsu ba kamar suna faɗa a halinsu cewa ubangiji yau ne wannan ranar ku sai dai kai haƙuri kamar haka suke gaya amma a daidai wani lokacin da mutum shi ma zai gintse ya ce a shi kenan wannan duk da ya san haramun ne wannan ba sai an wannan ba ba sai an matsa musu baki da su fi na yau ne kawai to wannan me yake gaya wa ubangiji me zai ya gaya wa ubangiji yayin da ubangiji ta yarda shi bayan ya gaya mishi cewa wannan abun ba daidai ba ne kuma wannan wani abu ne da wato kowa da kowa ya sani da wannan ne za ka ƙara gane wato hadarin abinda muka rika gani ko muka rinka samun labari na wata wadda shedan ya yi mata fitsari a ka aka rika yi mata magana saboda daga cikin wanda suke zake ma fina-finan nan na rashin tarbiyya tana yin wasu shiga na rashin tarbiyya a kafin yaɗa zumunta ana mata magana cewa wannan an ba shi ya dace ba duk da wannan da alama ko tana raina nan daga cikin yan uwa suka ta magana da Allah dai akan na saboda a ga wannan hirar da aka yi da imani ta kuma bi imani wannan akwai alama da ganta ka jahila ce ba ta da ilimi ba da ba ka ce ba ta fita musulunci ko da a zahirin wannan magana da ta yi magana ne mai hadarin gaske yanzu mu da muka san wani abu na wato girman ubangiji ba zai yi wannan magana ba wanda ya yi wannan magana wanda ya sa abu ya fita musulunci amma ita in ta riga ta yi jahila ce ba ta sani ba kuma daga cikin abin da za ka iya dan bata dan wani abu haka da za ka ce ana sa ran in Allah ta'ala ya nufaci ta da shiriya ta zo ta tuba tana faɗan wannan magana saboda tana jin cewa su wanda wanda shi gaban ta masu hirar da ita su ta raina wata ila ba Allah take jin cewa ta raina ba haka muke fata muke sa rai amma dai wannan magana maganganun da take yi magana ne wato matsiyatan maganganu wanda suke in mutum bai yi da gaske ba to zai wuya mutum ya zama ya mutu imanin sa irin wannan hali Allah ta'ala ya ceto ta Allah ya kare mana imani wanda duk yana cikin abin da ya kamata mutane su rika kulawa yayin da ake maganan wato lamarin addini da kuma abin da Allah ta'ala ya faɗa a cikin Qur'ani da sunna abin da ya zama hujja akan mu duk abin da ka sani to Allah ta'ala zai tambaye ka kai aiki ko ba kai aiki ba kai aiki kan wani abu ko ba kai ba in kuma mutum bai yi ba to kaga ubangiji wannan ya ja maka shi wato wani wato gammo mai girman gaske daga cikin abin da ƴan mutane za su rika faɗa ma ubangiji shine suna cewa wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'i suna cewa da mun ji da kuma mun hankalta da mu zama ƴan mutane ba wannan ai ba wasu suna magana cewa ba su ji bane baki daya suna magana cewa da sun yi amfani da ilimin su wannan ji hanya ya samu ilimi sun ji ga mai kira zuwa ga tafarkin ubangiji yana kiran su amma suka bar zashi to shikenan sai ba su ji ba tunda wannan bai lazanta musu da'a ba sun gane abin da yake faɗa sun gane shi ne shi ne da aqidu sun gane sun hankalta amma ba su kula ba to aka samu wannan abubuwan duk bai gada musu sun yi wa ubangiji da'a ba sai wanda ya gada musu da wuta, saboda haka duk wani wanda yin aiki da ilimin sa, to wannan yin aiki da ilimi zai zama shi gamba na tashin alkiyama, koda ko shi ba wai dole sai nan malami ba kamar da yake fadi, watakila abinda Ubangiji ya bashi wani abu ne da dama an riga an san wato abin da dashi a shari'a, an san wato cewa wannan abin wani abu ne sananne a shari'a, abu ne sananne cewa a shari'a musulunci cewa duk mace ana bukatar ta yi sutura, abu ne sananne cewa duk wato wani wanda ya san shari'a a musulunci ya san haramun ne mai muje sa mace da ba tashi ba, abu ne sananne a shari'a, to ko wannan ilimin wajibi mutum ya kiyaye shi, kai da cewa shi yanzu siyasa yake yi an zo da sai an gaggaisa zai je ma Ubangiji wannan gashe gashin da ake yi haka ya a ce da rubar juna ya ce ai wannan siyasa in ba ai bulu kaza kaza kaza, Allah ya tsare mu, Allah ya kiyaye mana imanin mu, Allah ya sanya ilimin da Allah ta'ala ya bamu ya zama hujja gare mu ba hujja akan mu ba, Allah ta'ala ya tabbatar da gadagan mu kan addini, Allah ta'ala ya kara wato girman addini ya kuma kara sanya wato kwarjinin addini a cikin zukatan mu, Allah ta'ala ya cire mana kwarjini na wato kafirai da kuma duk wannan da suke fadi mu Ubangiji daga cikin fajirai ko fasikai, abinda muka raja Allah ya bamu lada, abinda muka kusa Allah ta'ala ya yafe mana, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Thank you.